الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى دبك من دنجينيه maman da kin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 19 ga watan Zulhijja shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 21 ga watan 9 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yadda taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 24 a bangaren lissafi suratul nur kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am wai mutum ne ya samu rashin lafiya a lokacin rashin lafiyar tasa kwata-kwata baya sallah bayan ya samu lafiya yaya zai yi da waɗannan salloli da suka wuce shi iya abinda zai yi ramusu zai yi in akan rashin sani ya bar waɗannan salloli suka wuce shi misali kasancewar shi bai san ba duk halin da mutum yake ciki na rashin lafiya matukar yana cikin hankalinsa dole ne zai yi sallah bakin gwargwadon ikonsa idan lokacin ta yi kamar yanda dalili akan haka shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa mana cewa salli qa'iman manzon Allah ya ce kai sallah halin kana tsaye gane ko sai ce fa in lam tastati fa qa'ida idan ba za ka iya sallah a tsaye manzon Allah ya ce kai a zaune fa in lam tastati fa ala jambin manzon Allah ya ce in ma a zaune ba za ka iya ba to kai sallah a kishin gide akan hadarinka wannan hadisi ya nuna mana matukar mutum yana cikin hankalinsa ta kowane hali mutum zai yi sallah iya abinda zai iya zawwa da shi shine zai zo da shi ruku'u da sujada nuni zai ringa yi to amma in hankali ya riga ya gushe kwata-kwata babu shi to wannan mu san da cewa duk sallolin da suka wuce mutum a cikin wannan yanayi to ba sa kansa kamar yanda Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda hadisi na cikin Al-Muwatta ta Imam Malik ya suma kafin gushewar rana bai falka ba sai bayan fadawar rana lokacin da ya falka azzafar da asar da la'asar bira masu me yasa da usulin domin sun wuce shi halin baya cikin hankali don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an dauke alƙalami na rubuta laifi game da mutane uku farko manzo Allah ya ce yaro karami sai idan ya balaga na biyu su mai bacci sai idan ya farka na uku manzo Allah ya ce mahaukaci sai idan ya dawo cikin hayyacinsa ma'ana hankalinsa ya dawo jikinsa don haka duk wanda salloli suka wuce shi a hali wanda yake na hauka to waɗannan salloli ba magana ya ramu su haka duk mutumin da hankalinsa ya gushe a gane ko domin wata rashin lafiya duk sallolin da suka wuce shi to wannan ba magana ya ramu su kamar misali mutumin da yake shiga cikin koma kenan don haka dai a taƙaice tunda ya jahilci cewa duk rashin lafiyar da mutum yake matuƙar yana cikin hankalinsa dole zai yi sallah gwargwadon iko to bai yi ba lokacin da Allah ya bashi lafiya sai ya wato ya lissafa adadin sallolin da suka wuce shi ya ramu Na'am. Wai matsayin wata kalima da wasu suke rubutawa a jikin mota ko babur wadda take da harafi goma shine la yastakhlifan nahum. Ko ga an rubuta irin su fa sayakfi ka kuma da sauransu. Wannan kwata-kwata ba sa halatta. An gane ko suka rubuta wannan da sunan cewa wato maganin tsari ne da kariya wai game da hadari. Wannan kwata-kwata baya halatta, baya dacewa, kuma yin haka wato ba girmama Al-Qur'ani ba ne. Wanda bayani ya gabata cewa laya ko da aya ce ta Al-Qur'ani a magana mafi rinjaye baya halatta a rataya. An gane ko? A magana wadda take mafi rinjaye. Don haka shi ko wannan an rubuta ne wai da sunan cewa neman tsari da kariya game da hadari da sauransu, da irin protocolan na ayatul kursi da sauran ayoyi za ka ga irin su na ƙarshe a kuma ana lika su a jikin motoci da sauransu. Wannan kwata-kwata baya halatta, baya dacewa. Ya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, in zaka hau abun hawa, jaki ne ko doki ne ko raƙumi ne ko alfadari ne ko mota ko keke ko jirgin sama ko babur, gatanan shine subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. In zaka hau kai bismillah, ce bismillah sai ka ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wannan ita ce addu'a ta neman tsari da kariya game da duk wani sharri da mugunta na abin hawa. Shirin mahaukaci manzon Allah ya faɗa mana, ko ma wani irin mahaukaci ne, sai dai mahaukacin da ya sabbaba ma kanshi hauka, wannan yana da laifi mai girma a wajen Ubangiji, saboda ya tozartar da wata babbar ni'ima daga cikin ni'imomin da Ubangiji ya jaddada masa, ita ce ni'ima ta hankali, wanda kiyaye hankali wajibi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen aya ta 57. Bayan aya ta 56, Ubangiji ta'ala ya mana umarnin cewa mu tsaye da sallah a lokacinta, ma'ana duk sallolin da Allah ya shar'anta mana, wato mu tsaye da su. Tsaye da sallah ko baya tabbata sai ka yi ta a lokacinta, sannan kuma ka zo da rukunanta, shi ne farillanta da sunnoninta da mustahabbanta, wannan shi ne tsaye da sallah kenan. Amma duk mutumin da zai tozartar da sallah ya fitar da ita daga lokacinta, to wannan baya cikin layin masu tsaye da sallah. Shi ne ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Ku tsaye da sallah a lokacinta, wa atuz zakata, sannan ku bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu, wa atiur rasula, manzanku ku yi masa da'a, duk abin da ya ce ku yi ku yi, abin da ya ce ku daina ku daina, la'allakum turhamun, don a ji kanku a gobe kiyama. An gane ku? Waɗannan abubuwa su ne waɗanda suke janyo ma bawa wato jin kai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Tsaye da sallah da bayar da zakka da yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In aka ce fa'a, duk abin da aka ce ka yi bakin gwargwado ka yi, bakin iya iyawarka, duk abin da aka ce ka daina take yinki ka daina, wannan shine da'a ga Allah kuma shine da'a ga manzansa. Shine yace ku tsaye da sallah a lokacin ta, ku bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu, wa'idul rasula, kuma manzon Allah da'a abinda yace ku yi ku yi, abinda yace ku daina ku daina, kamar yadda Allah ya faɗa wa ma ataakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa atu minhu mastata'tu. Shine sai yace la'allakum turhamuna, dan a ji kanku a gobe kiyama. Sai yace la tahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ard, kada ka yi zaton waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu, mu'jizina fil ard, masu gagarar ubangiji ne a ban ƙasa, cewa za su iya shiga wani kogo su baki ko wani wurin gudu su gudu. Kada ka yi zaton haka, ba wanda ya isa ya tsere ma ubangiji subhanahu wa ta'ala a duk inda yake, a sama ko a ƙasa. An gane ko? Domin Allah ya faɗa wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard, ubangiji ta'ala babu wani abu ko min girmansa ko min kankantarsa da zai gagare shi a cikin sammai bakwai ko a cikin ƙasa bakwai. Komai Allah yana sane da shi, kuma yana da iko a kansa, ba wanda ya zai tsere masa. Shine yace la tahsabanna allazina kafaru, kada ka zaci waɗanda suka kafirce mana, mu'jizina fil ardi, masu gagaran mu ne a ban ƙasa, cewa ko za su iya guje mana, ta lalace muka musu ne kamar saki. An gane ko? Shine yace sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahu. Shine sai yace wa ma'awahumun nar, karshe dai makomar su ita ce wuta, karshe makomar su ne ita ce wuta. Ubangiji ta'ala yace wala bi'sal masir, wato tirda makoma a ce wuta ita ce makomar mutum, makoma ta yi muni, waliyyazu billah. To don haka kasancewar duk waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala, jinkirin da Allah yake musu, to wannan sharri ne da mugunta a kansu, domin suna ƙara lamtar kaya ne domin azaba ta lullunka a kansu a gobe kiyama. Kenan kar mu yi zaton cewa sun gagaru ubangiji subhanahu wa ta'ala ne, a'a, Allah ya musu talala ne, kuma yana jiransu yana nan ga madakata, inna rabbaka la bil mirsad. Za mu tashi aya ta gaba, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Wato ubangiji ta'ala na faɗa, ya ayyuhan ladina amanu, ya ku jama'a ta mu'minai, ma'ana waɗanda suka gaskata ubangijinsu suka gaskata manzanninsa, liyasta'adhinkum alladhina malakat aymanukum, ubangiji ta'ala ya ce waɗanda damar ku ta mallaka na bayi da ku yangi, idan za su shiga gunku, ubangiji ta'ala ya ce liyasta'adhinku, wato su nemi izininku. Shi a kowane lokaci, a'a, akwai lokata ƙayyadaddu wanda duk abin da mutum ya mallaka na bawa ko ku yanga, to idan za su shiga gunsa dole sai sun nemi izini. Shi ne ya ce liyasta'adhinkum alladhina malakat aymanukum, waɗanda damar ku ta mallaka na bayi da ku yangi, ubangiji ta'ala ya ce su nemi izininku idan za su shiga gunku. sai yace wallazina lam yablughul huluma, da wadanda basu balaga ba minkum, daga cikin ku kenan ƴaƴanku da kannunku, wadanda suke karkashin kular ku, wadanda basu balaga ba, Ubangiji Ta'ala yace su ma su nemi izini idan za su shiga. Salata marrat, wato karo uku ko kace shudi uku. Na farko sai yace min qabli salati al-fajr, gabanin sallar asuba, yaro koda bai balaga ba idan zai shiga cikin gida to sai ya nemi izini. An gane ko? Gabanin sallar asuba. Amma me ake nihi da yaron da bai balaga ba? Yaron da ya sani abin da ke gudana tsakanin wato ma'aurata, wanda ya riga ya sani al'amura waɗanda yake na mata. Amma yaron da yake ya jahilci haka, to shi wannan ba shi da wata doka, a kowane lokaci tsawon dare da yini yakan iya shiga cikin gida ba tare da ya nemi izini. Amma duk yaron da ya san me ke gudana tsakanin ma'aurata, to baya halatta ya shiga cikin gida ko da gidan mahaifiyarsa ne. A waɗannan lokuta guda uku face sai ya nemi izini. Shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce wallazina lam yablughul huluma minkum, da waɗanda basu balaga ba daga cikinku. Salata marrat, Ubangiji Ta'ala ya ce su nemi izini karo uku kenan, liyasta'zinkum salata marrat, su nemi izininku karo uku kenan. Karo na farko ya ce min qabli salati al-fajr, gabanin sallar asuba, kina yaro idan zai shiga gida sai ya nemi izini. In ya yi sallama, an karbi sallama, sai ya ce na shigo, ni ne wani. Idan an ba shi izinin shiga ya shiga, idan an ce masa kar ya shiga ya dakata, to ya zama wajibi ya dakata. Sai ya ce wahina tabauna thiyabakum min adh-dhahira, karo na biyu kenan, ko mu ce lokaci na biyu shi ne ya ce wahina tabauna thiyabakum, da lokacin da kuke aje tufafinku min adh-dhahirati, wato saboda garjin rana, ma'ana lokacin da mutum yake barci rana ya huta. A wannan lokaci shi ma yaro karami wanda ya fahimci me ke gudana game da al'amura na mata, to baya halatta ya tutsa kai ya shiga cikin gida sai ya nemi izini. Shi ne ya ce wahina tabauna thiyabakum, da lokacin da kuke aje tufafinku min adh-dhahirati, wato saboda zafin rana, shi ne lokaci wanda yake na barci rana. Karo na uku sai ya ce wa min ba'di salati al-isha, Ubangiji Ta'ala ya ce da bayan sallar isha. Bayan sallar isha shi ma baya halatta yaron da ya fahimci al'amura na mata ya kutsa kai ya shiga gida, ko da na mahaifiyarsa ne, dole sai ya nemi izini. Ubangiji Ta'ala ya ce salasu awratin lakum, salasu awratin lakum, wato waɗannan lokuta wato al'aura ce guda uku gare ku. Me yasa aka ce salasu auratin lakum, ma'ana lokatan nan guda uku, lokatan nan al'aura ce guda uku gare ku, ma'ana domin lokaci ne wanda mutum yakan tube kayansa domin hutawa, yakan bayyanar da abinda baya buƙatar cewa wani ya gani a jikinsa. Kaga gabanin sallar asuba lokaci ne wanda yake mutum ya kwana, wanda kuma kayan bacci ne a jikinsa. Haka lokacin da mutum ya dawo gida da rana zai huta, lokaci ne wanda yake na hutu, mutum yakan tube ya aje tufafinsa ya sanya kankanan tufafi, wanda ba zai bayyanar da abinda baya buƙatar wani ya gani. To haka lokaci na uku shine bayan gama sallar isha, domin mutum yakan shiga gida a lokacin nan ya sanya kayan bacci a jikinsa. Shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce salasu awratin lakum, wato waɗannan lokuta wato al'aura ce uku gare ku, ma'ana domin jama'a sukan bayyanar da al'aurar su a irin waɗannan lokaci. Don haka hikima ta Ubangiji Subhanahu Wata'ala sai ya shar'anta mana cewa duk wanda ya fahimci lamarin da ke gudana tsakankanin mata ko da bai balaga ba, to baya halatta ya kutsa kai ya shiga cikin gida, dole sai ya nemi izini a waɗannan lokuta guda uku. Kenan sauran lokutan da suka wanaici waɗannan lokuta guda uku, ba laifi yaro yakan iya shiga cikin gidansu ba tare da ya nemi izini ba, yaron da bai balaga ba. amma za mu iske cewa yaron da ya balaga to wannan tsawon dare da yi ne a duk lokacin da zai shiga gida dole sai ya nemi izini. Shi ne Ubangiji Ta'ala sai ya ce laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahum, wato babu wani laifi a kanku wala alaihim ko su yaran ba'dahun, bayan waɗannan lokuta guda uku. Ubangiji Ta'ala ya ce ba laifi sukan iya shiga gida ba tare da neman izini. Idan ba su nemi izininku ba laifi ba su kai, an gane ku, kuma kuma ba laifi ba ne ku bar su a irin waɗannan lokuta su shiga cikin gida ba tare da sun nemi izini. Ku da su ba wanda yake da laifi, in dai ba a waɗannan lokuta guda uku ba. Kenan dole ne a karantar da yara ladubba wanda yake na addini. Wannan yana daga cikin ladubban da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ladabtar da mu. Kenan mun fahimci yaran da basu balaga ba, kenan waɗanda suka sani al'amarin da ke gudana game da mace, kenan su ne Ubangiji Ta'ala ya taka musu birki a waɗannan lokuta guda uku dole sai sun nemi izini. Amma duk yaran da bai fahimci ba al'amarin mata, to wannan a kowane lokaci tsawon dare da yini yakan iya shiga gida ba tare da ya nemi izini. An gane ko? Akasin haka yaran da yake baligi, to shi wannan tsawon dare da yini a duk lokacin da zai shiga gida dole sai ya nemi izini. Shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce laisa alaikum wala alaihim junahun, ba wani laifi a kanku ko su yaran ba da kunna, bayan waɗannan lokuta guda uku don sun shiga gida ba tare da neman izini, ku ba ku yi laifi ba, su ba su yi laifi ba. Sai ya ce tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd, domin da su bayin da su yaran Ubangiji Ta'ala ya ce masu yawan kewayo ne gare ku, saboda su khadimai a gida, shige da fice suke, su je nan su aje kaza, su ɗauko nan su gyara nan su gyara nan, iya aikin su ke. Shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce tawafuna alaikum, ma'ana masu matukar kewayo ne gare ku, ma'ana shige da fice, babu kuma ala ba'u, junanku yana kewayo ga juna, da ku da su kuna cuɗayuwa. Kenan don haka Ubangiji Ta'ala wato ya musu rangwame, kenan khadiminka a kowane lokaci zai iya shiga ya fita cikin gidanka, amma a wannan lokuta guda uku dole sai ya nemi izini. Shi khadiminka ma'ana bawanka ko baiwarka, an gane ko? A waɗannan lokuta guda uku sai sun nemi izini. Haka misali kamar goyi-goyi da za ka ɗauke shi wanda kuna rayuwa da shi a cikin gida, da kowane lokaci ya riga ya zama ɗan cikin gida, duk da cewa tsarin da ake a yau galibi bai dace ma addini ba, saboda shi goyin da za a ɗauko ajnabi ne wanda yake na matar gida, matukar zai ringa shige da fice a gidan, to dole ba za ta sauke hijabinta, dole gaba ɗaya jikinta zai kasance a suturce yake. Gari ko ya zamanto tsakanin inda take da inda yake, akwai wata sutura kenan, baya ganinta sai dai da bukata, sai in an bukaci haka. Amma irin wannan ana gaurayuwa, yana shiga yana fita ya zama nan cikin gida, wannan kwata-kwata bai dace ba, an saba ma addini. Shi ne sai ya ce kazalika yubayyinullahu lakum al-ayat, bayan ya ce tawafuna alaikum, masu matukar kewayo ne gare ku, ma'ana shige da fice ba dare ba rana. Saboda shi misali mace in ta mallaki bawa, wannan bawa kamar matsayin wato matsayin bawanta ne, kenan matsayin bawanta yana iya ganin kamar misali wani bangare na jikinta wanda wani yana iya gani. Shi ne sai ya ce ba'dukum ala ba'd, ma'ana junanku yana kewayo ga juna, ma'ana kuna shige da fice tsakankaninku, don haka Allah ya yi muku rangwame a kan haka. Wannan rangwame ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sai ya ce kazalika yubayyinullahu lakum al-ayat, kamar yanda Allah ya mana wannan bayani, haka yake bayyana muku ayoyinsa dalilai waɗanda suke masu nuna kadaitarsa da girman kudurarsa. Sai ya ce wallahu alimu, Ubangiji Ta'ala masani ne game da bayinsa, sannan hakimun mai hikima ne game da duk abin da yake shar'anta musu. Duk abin da Allah ya shar'anta to akwai hikima. Yanzu misali mu ɗauka cewa mutum ya kutsa kai ya shiga cikin gida a irin waɗannan lokuta ba tare da neman izini ba, menene zai biyo baya? Shine za a samu damuwa. Kamar misali, domin mutum yakan aje tufafinsa ya bayyanar da wani bangare na al'aurarsa wanda baya bukatar wani ya gani, wanda ita kuma al'aura ba a kiraye ta ba al'aura, domin ran mutum yakan baci a duk lokacin da wannan abu ya bayyana. Kamar yadda Allah ya idan haka ake kiranta sau'a, sau'a liyuriyahuma sau'atihima, don ya nuna musu al'aurarsu. An kiraye al'aura da cewa sau'a domin ran mutum yakan ɓaci zuciyarsa ta yi duhu a lokacin da wannan abu ya bayyana, wani ya gani abinda baya buƙatar wani ya gani. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala, don mu samu nutsuwa kada wani abu ya tada mana hankali ya ɓata mana rai, shine Allah sai ya taka ma ƴaƴanmu da bayinmu wato gurki cewa in za su shiga gida a waɗannan lokuta guda uku baya halatta su shiga, sai sun nemi izini. Shine ya ce wallahu alimun, Ubangiji ta'ala masani ne game da bayinsa, hakimun kuma mai hikima ne, wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace, ma'ana duk abin da ya shar'anta akwai hikima a cikinsa. Sannan sai ya ce wa'idha balaga al-aqfalu minkum al-huluma, idan ƙanƙanan yara daga cikinku suka balaga, ma'ana balaga al-huluma shine ai suka balaga, domin al-hulum shine mafarki, mafarki ko alama ce daga cikin alamomin balaga. Shine ya ce wa'idha balaga al-aqfalu minkum al-huluma, idan ƙanƙanan yaranku sun balaga, idan za su shiga gida a kowane lokaci, Ubangiji ta'ala ya ce fal yasta'zinu, su nemi izini, kama sta'zana alladhina min qablihim, kamar yanda wanda ke gabaninsu na al'ummu su ma sun ringa neman izini, Allah ya shar'anta musu. Waɗanda suka gabace mu irin su annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da sauransu, Allah ya shar'anta ma ƴaƴansu balagaggu cewa a duk lokacin da za su shiga gida su nemi izini. An gane ku kenan? Nan Allah yana nuna mana ba kan mu farau ba, waɗanda suka gabace mu su ma an shar'anta musu wannan hukunci. Shi ne ya ce wa idza balaga al-aqfalu minkum al-huluma, idan ƙanƙanan yara daga cikin ku sun balaga, idan za su shiga gida, Ubangiji ta'ala ya ce fal yasta'zinu, su nemi izini a tsawon dare da yini, kama sta'zana alladhina min qablihim, kamar yanda wanda ke gabaninsu suka nemi izini. Sai ya ce kazalika, kamar yanda Allah ya muku wannan bayani, yubayyinu Allahu lakum ayati, Ubangiji ta'ala ke bayyana muku ayoyinsa, ma'ana dalilan kudurarsa ko kuma ka ce hukunce-hukuncensa. Sai ya ce wallahu alimun, Ubangiji ta'ala masani ne game da al'amurra na bayinsa, hakimun kuma mai hikima ne game da abin da yake gudanarwa gare su, ma'ana duk abin da yake shar'antawa akwai hikima a ƙarƙashinsa. Sai ya ce wal qawa'idu minan nisa'i, dan haka ita wannan aya kamar yanda Sa'id ibn al-Musayyab wato an tambaye, ba Sa'id ba wannan, Huzaifa ibn al-Yaman, aka ce masa ayasta'zinu ar-rajulu ala walidatihi, yanzu mutum idan zai shiga gun mahaifiyarsa zai nemi izini? Qala na'am, yace kwarai. Yace illam yaf'al fa'a minha ma yakra, in ko yake neman izini idan zai shiga wajen mahaifiyarsa, to wata rana ya ga abin da yake ki yake kyama. An gane ku? Yace in dai bai nemi izini ba, to in ya ci gaba da yin haka, wata rana zai ga abin da yake ki yake kyama. Don haka duk abin da Allah ya shar'anta akwai hikima a cikinsa. Sai yace wal qawa'idu minan nisa'i, dattawa daga cikin mata. Lafazin qawa'id jam'i ne na qa'ida, an gane ko? Idan aka ce qa'ida, wannan jam'i ne na qa'id, wato in aka ce qa'ida ko kuma qa'id, jam'i ne na qa'ida, idan aka ce qa'ida, imra'a qa'ida, ma'ana macen da dattijantaka ta cimmata, ta daina jinin al'ada ba ta aihuwa sannan kuma ba ta kwadon aure duk wani lamari wanda yake na shahawa ya riga ya barta ita ce ake kira da ka'ida shine ubangiji ta'ala ya ce wal qawaidu minan nisa'i dattawa daga cikin mata allati la yarjuna nikah waɗanda ba sa kaunar yin aure nan gaba wanda kwata-kwata maganar shahawa ta gushe ta barsu ubangiji ta'ala ya ce falaisa alaihinna junahun babu wani laifi a kansu an yaba ana fiya ba hunna da za su ajiye tufafinsu wato a wurin maza ba laifi da za su ajiye tufafinsu wato falaisa alaihinna junahun ubangiji ta'ala ya ce ba laifi a kansu an yaba ana fiya ba hunna da za su ajiye tufafinsu a wurin wasu mazaje waɗanda suke mani santansu ghayra mutabarrijatin bi zina in dai ba suna nihin bayyanar da adansu ma'ana irin su khimar an gane ko ina ma'ana wanda ake sawa khimar wanda zai rufe kamar wuya da sauransu da wani jilbab kamar misali kinan kamar hijabi da ake sawa to irin wannan ba laifi mace in ta zama dattijuwa wanda kwata-kwata al'amarin shahawa ya gushe da ita to ba laifi takan iya ajiye wannan a wurin wasu mazaje waɗanda suke mani santanta shine yace falaisa alaihinna junahun ubangiji ta'ala yace ba laifi a kansu an yaba ana thiyabahunna da za su ajiye tufafinsu a wurin wasu mazaje waɗanda suke mani santa ghayra mutabarrijatin bi zina in dai ba suna da nihin bayyanar da adansu abinda ake nihi da at-tabarruj shine mace ta bayyanar da wato kyawun jikinta wanda kuma ya zama wajibi a ce duk wanda ya zama wajibi ta rufe kenan kamar misali kamar wuya kamar kwarri kamar dantse da sauransu wannan ba laifi macen da ta zama dattijuwa takan iya bayyanar da shi a wurin wasu mazaje waɗanda suke mani santanta amma tare da haka ubangiji ta'ala ya ce wa an yasta'afifuna wato su kane su ci gaba da zama da wannan sutura da Allah ya shar'anta musu khairul lahun shine yafi alkhairi gare su da za su aje ko da ta zama dattijuwa ma'ana wannan tufafi da Allah ya mata rangwamen tana iya ajewa a wajen wasu mazaje to ta haƙura ta ci gaba da zama da shi ko da mani santanta ne mazajen kada ta aje shi ne ya fi alkhairi ga ita ubangiji ta'ala sai ya ce wallahu sami'un ubangiji ta'ala mai ji ne game da duk abin da bayinsa suke faɗa alimun kuma masani ne game da duk abin da suke kudircewa a cikin zukatansu babu abin da yake wuya gare shi kenan anan Allah yana ji abin da suke faɗa kuma ya san abin da yake cikin zukatan bayinsa don haka anan kenan ubangiji ta'ala ya yi rangwame ne kenan tana iya ajewa amma rashin ajewar shi ne ya fara kai sai ya ce laisa ala al'ama harajun ubangiji ta'ala ya ce babu wani kunci game da cin abinci tare da makaho ala anan bi ma'ana fi domin kasancewar an samu jama'a ta muminai wato suna samun kansu cikin damuwa da kunci game da cin abinci game da waɗannan wanda Allah ya zano makaho da gurgu da marar lafiya me yasa suka ce domin shi makaho baya ganin wurin da ke akwai abinci da daɗa in an ajiye a kushi kenan shi mai ido zai tsince duk inda abinci mai daɗi yake kaga anan akwai wata damuwa kana cin abinci da makaho shi bai san ba inda zai saka hannunsa sannan abu na biyu suka ce shi gurgu baya iya samun yanda zai zauna da kyau balantana ya ci abinci suka ce shi kuma marar lafiya saboda rauni na rashin lafiya baya ba shi damar da zai ɗauko abinci kamar yadda ya dace sai suke samun kansu a cikin kunci da damuwa game da haka shi ne ubangiji ta'ala sai ya ce laisa ala al'ama harajun ma'ana babu wani kunci game da cin abinci da makabu, ma'ana ba laifi kukan ci abinci da makabu hannunka hannunsa. Sai ya ce wala alal a'raji harajun, kuma babu wani kunci game da cin abinci da wanda yake gurgu. Sai ya ce wala alal maridi haraj, Ubangiji Ta'ala ya ce babu wani kunci akan ku game da cin abinci da wanda yake marar lafiya, kowa ya ci bakin gurgurin ransa. Sai ya ce wala ala anfusikum, Ubangiji Ta'ala ya ce babu wani kunci a kanku, an ta'kulu min buyutikum, da za ku ci abinci daga cikin gidajenku. Me ake ni gidajenku? Gidaje na iyalinku, ma'ana gidan ɗanka ko kuma gidan matarka. Ba laifi da za ka je ta zuba maka abinci ka ci. An gane ku? Ai min buyuti, kuma ai min buyuti ahadikum, ma'ana daga cikin gidajen iyalinku. Kenan ɗaku yana daga cikin iyalin mutum, kamar yadda manzo Allah S.A.W ya faɗa, anta wa maluka li abika, kai da duk abin da ka mallaka na dukiya na mahaifinka ne. Kenan a nan malamai suka ce min buyutikum, kenan gidajen iyalinku, ma'ana gidan ɗanka ko gidan matarka. Wannan duka ba laifi ba ne, babu wata damuwa da za ka je a zuba maka abinci ka ci. Sai ya ce au buyuti aba'iku, ko kuma cikin gidajen, ba laifi a kanku da za ku ci abinci daga cikin gidajen aba'iku, uwayenku maza, ma'ana ba laifi da za ka tafi gidan babanka a zuba maka abinci ka ci. A gane ko? Ba laifi ba ne. Sai ya ce au buyuti ummahatiku, ko kuma gidajen uwayenku mata, ma'ana mahaifiyarka, ba laifi ba ne ka je gidanta ta zuba maka abinci ka ci, kar ka samu wata damuwa akan haka. Sai ya ce au buyuti ikhwaniku, ko kuma gidajen ƴan uwanku maza, ma'ana gidan wanka ko gidan kananka. To wannan ba laifi da za ka je a zuba maka abinci ka ci. Sai ya ce au buyuti akhawatiku, ko kuma gidajen ƴan uwanku mata, gidan yarka ko gidan ƙanwarka, ba laifi ba ne a shar'ance ka je a zuba maka abinci ka ci, amma a al'adance ka je gidan ƙanwarka a zuba maka abinci ka ci, ka yi abin kunya. To amma tunda Allah bai haramta ba, abu ne wanda yake halak. Au buyuti akhawatikum, ko gidajen ƴan uwanku mata kenan, yarka ko ƙanwarka, ba laifi ba ne ka je ka zauna a zuba maka abinci ka ci. Sai ya ce au buyuti a amamikum, ko kuma gidajen wato su ne babannanku. Lafazin a amam jam'i ne na am, idan aka ce am shi ne ɗan uwan mahaifi kenan, wan mahaifinka ko ƙanin mahaifinka. An gane? Shi ne kenan a turanci ake kiran shi da ƙwanƙurgo. To ba laifi mutum yakan je gidan kenan ɗan uwan mahaifinsa a zuba masa abinci ya ci, ba laifi ba ne. Sai ya ce au buyuti ammatiku, ko kuma gidajen wato babannanku mata kenan, ƴar uwar mahaifi, yar mahaifinka ko ƙanwar mahaifinka, ita ce ake kira da amma, jamusa shi ne ammat. Kenan ba laifi za ka iya zuwa gidan ƙanwar mahaifinka ko yar mahaifinka ta zuba maka abinci ka ci, ba laifi ba, babu wata damuwa. Sai ya ce au buyuti akhwaniku, Ubangiji Ta'ala ya ce ko gidajen wato su ne rafannanku. Idan aka ce akhwan, jam'i ne na khal, in aka ce khal wato shi ne ɗan uwan mahaifiya kenan, wan mahaifiya ko kanan mahaifiya. An gane ko? Ɗan uwan mahaifiya kenan. Shi ne ya ce au buyuti akhwalikum, ko kuma gidajen wato rafannanku. A Hausa idan aka ce rafa ne, duk da cewa ina ji barbarci ne, kamar ɗan uwa, ɗan uwan mahaifiya shi ne, wanda shi ma kamar shi ma matsayin uba ne yake. Sai ya ce au buyuti khalatikum, wato ko kuma gidajen innaninku. Idan aka ce innani, ita ce ƴar uwar mahaifiya kenan, yar mahaifiyarka ko ƙanwar mahaifiya, ita ce ake kira da khala, jam'unsa shi ne khalat. Kenan ƙanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka, ba laifi da za ka je gidanta ka zauna a zuba maka abinci ka ci, domin ita ma matsayin uwa take maka. sai ya ce au ma malaktum mafatihahu, Ubangiji Ta'ala ya ce haka nan ba laifi da kukan ci daga cikin abinda kuka mallaki makullinsa. Ma'ana wanda yake mai kula da mangaza wanda aka bashi taska, to wannan ba laifi, yakan iya ci ya sha, amma bai ya dauka ya aje, kuma wannan baya halatta, dole sai da izinin mai gida. Iya cinsa dai zai ci, iya shansa zai sha, duk abin da aka damka makullin shi a hannunka kai kake kula da shi, to Allah ya halatta maka za ka ci bakin gwargwadon cinka, ka sha bakin gwargwadon shanka. Amma ka dauka kai saida ko kai wata kyauta, an gane ku, ko ka aje, to wannan baya halatta, kuma dole sai da izinin mai gida. Shi ne ya ce au ma malaktum mafatihahu, ko abinda kuka mallaki makullansa, ma'ana in aka damka makulli a hannunka, to wannan ya halatta duk abinda aka damka a hannunka ka ci ka sha a karkashinsa. Amma ba za ka yi kyauta, ba za ka ajewa, ba za ka yi wasu bukatun ka, dole sai da izinin mai gida. Sai ya ce au sadiqi, Ubangiji Ta'ala ya ce ba laifi da kakanci abinci a gidan abokinka. Idan aka ce sadiq shine abuki wanda yake tace su da kauna, wanda ya gaskata maka su, ya fito fili ya nuna cewa masoyinka ne, shine ake kira da sadiq. Shine yace au sadiqi, ko gidan abuki. Ba laifi mutum yakan iya zuwa gidan abokinsa ya ci abinci. Ubangiji Ta'ala yace laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an, ba laifi akan ku da za ku ci abinci a haɗe, an gane ko ku haɗu a ci abinci. Ubangiji Ta'ala ya ce ba laifi game da haka, au ashtata, ko kuma ku ci abinci mabambanta, babu laifi ku haɗu ku jama'a ku ci, ko kuma kowa ya ci nashi, wannan duka ba laifi. Illa kasancewar a haɗu a ci abinci shine ya fi alkhairi game da wato daidaita, saboda duk abincin da hannuwa suka yawaita a kansa, manzon Allah ya nuna mana cewa wannan abinci ya fi albarka. Galibu da haka yake cewa abincin mutum daya na wadatar da mutum biyu, na mutum biyu na wadatar da mutum hudu, da haka ana bukatar abinci ya zamanto hannuwa sun yawaita a kan shi. Duk abincin da hannuwa suka yawaita a kan shi, to wannan abinci ya fi albarka. To amma ba laifi bane mutum ya ci abincinsa shi kadai. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce laisa alaikum junahun, ba laifi a kanku an ta'kulu jami'an, da za ku ci abinci a haɗe, au ashtatan, wato ko kuma ɗaiɗai, kuma ana kowa ya kadai ke ci. Sai ya ce fa idza dakhaltum buyutan, Ubangiji Ta'ala ya ce in kun shiga wasu gidaje, an gane ko, wasu gidaje kenan, gidaje wanda yake naku, fa sallimu ala anfusikum, Ubangiji Ta'ala ya ce kuma kawunan ku sallama, ma'ana mai gida in ya shiga gidansa to yayi sallama ga iyalin shi. Shi yake ne fa sallimu ala anfusikum, wato ku yi sallama ga kawunan ku kenan, in mai gida ya shiga cikin iyalinsa yayi sallama, iyali su karbi sallama. Wasu malamai suka ce fa idza dakhaltum buyutan, in kun shiga wasu gidaje, ma'ana gidajen da ba kowa, fa sallimu ala anfusikum, ku yi sallama ga kawunan ku. Kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa in ka shiga gidan da babu wani, to ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Haka kamar yadda kuma wasu malamai suke faɗa, kamar yadda Katada yake cewa in ka shiga gidanka ka yi sallama ga iyalinka, domin iyalinka su ne suka fi cancanta game da duk wanda za ka yi masa sallama. In ka shiga gidan da babu daidai da mutum daya, yace sai ka faɗa cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, sai yace huddithna, an ba mu labarin annal mala'ikata taruddu alaihi, mala'ikun Allah za su mayar masa da sallama, duk da cewa hadisi ne ya zo da shi da sigatul tamri, ma'ana an ba mu labarin kenan babu tabbas. Idan don haka dai sallimu ala anfusikum, kuma kawunan ku sallama kenan, mutum in ya shiga wurin iyalinsa sai ya ce assalamu alaikum, an gane ko, yamma iyalinsa sallama su karba masa sallama, domin su ne suka fi cancanta yayi masa sallama. Shi ne yace sallimu ala anfusikum, kuma kawunan ku sallama, tahiyatan min indillahi, wato ita wannan sallama gaisuwa ce ta musamman min indillahi, an gane ku, wanda za ku gaishe da kanku min indillahi, daga wajen ubangijinku, mubarakatan, kuma gaisuwa ce ma'abuciyar albarka, dayyibatan kuma daddada. Na daga cikin albarkarta idan ka yi sallama ka ce assalamu alaikum, maza Allah ya ce za a rubuta maka hasana goma, kuma yadda za mu gane za a rubuta maka lada goma. In ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi, za a rubuta maka lada 20. Idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, za a rubuta maka lada 30. Shi ne ya ce tahiyyatan, wato gaisuwa ce wadda junanku yake gaishe da juna min indillahi, wanda kuma kun same ta ne daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ita wannan sallama gaisuwa ce ta ƴan aljanna, Allah ya azurta mu da ita tun a nan duniya. Wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ita wannan gaisuwa da Allah ya shar'anta mana tana daga cikin abinda Yahudawa suka gune mana, suke mana hasada, suke jin haushin mu, saboda Allah ya kebance mu da wata fadila ta musamman, shi ne junanmu yake ma juna sallama. Amma su gaisuwa su sai dai mutum ya daga hannu, shi ne manzo Allah da sallama ya ce kar ku yi haka. Irin gaisuwa wannan gaisuwa ce ta yi, in ma mutum ya yi nesa da kai, wanda in ka yi sallama ba zai ji sautin ba, to ba laifi kana iya daga hannu, wannan hannu a matsayin ishara ne kai masa. Amma kuma a nan ko da baya jin sautin sai ka ce masa assalamu alaikum, shi zai fahimci cewa ga abin da ka masa a matsayin ka na musulmi, shi kuma ya amsa maka. An gane ku, daga hannun kenan tare da sallama ba laifi bane. Amma a takaita akan daga hannun, wannan kwata-kwata koyi da Yahudi ne. Shi ne sai ya ce wato mubarakatan, gaisuwa ce ma'abuciyar albarka, domin addu'a ne kake ba mutum. Assalamu alaikum, ma'ana Allah ya kubutar da ku, ma'ana game da duk wani abin da kuke ki kuke kyama, shi ne abin da ake nihi, amincin Allah ya tabbata a kanku, ma'ana Allah ya kubutar da ku game da duk abin da kuke ki kuke kyama a nan duniya da makomanku lahira. Sai ya ce kazalika yubayyinullahu, kazalika kamar yanda Ubangiji ta'ala ya muku wannan bayani na cewa babu kunci a kanku game da cin abinci da makaho da gurgu da marar lafiya da sauran waɗanda aka zanu. Yubayyinullahu lakum al-ayat, Ubangiji ta'ala na bayyana muku ayoyinsa, ma'ana dalilan kudurarsa, la'allakum ta'qilun, dan ku fahimci inda aka sa gaba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana wannan bayani. Sai ya ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi, kusan da cewa kadai mu'minai na hakika, wanda babu wani kai kawo game da imaninsu, allazina amanu billahi wa rasulihi, su ne waɗanda suka gaskata Ubangijinsu, suka gaskata manzansa. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in, in sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani lamari wanda yake mai hada su, kamar yaki ko wata sallah ko sallar juma'a ko wani idi ko wata shawara da za a hadu a yi, shi ne yace wa idza kanu ma'ahu, in sun kasance tare da manzon ala amrin jami'in, akan wani lamari mai hada su, kenan wani al'amari wanda zai hada jama'a, ya zo ya taso. Ubangiji ta'ala ya ce dam ya zahabu, ba sa tafiya su bar shi hatta ya sta'azinu, sai sun nemi izinin shi. Wannan wani ladabi ne da Allah ya ladabtar da mu, a duk lokacin da mu wani al'amari ya hada mu, to kam koda wata shawara ce za a zauna a tattauna, to dole a samu shugaban zama wanda yake shugaban taro, wanda wannan shugaban taro in wani zai yi magana shi zai ba da izinin yin magana. Kuma in ana wannan zama, to baya dacewa ka tashi ka tafi ka shiga wani sha'aninka, ko da wata bukata ce ta dan adam, sai ka daga hannu ka nemi izini, in an baka izinin tafiya ka tafi, idan an ce ka zauna kuma ya zama wajibi dole ka zauna. shine Ubangiji ta'ala yace wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami in sun kasance tare da shi akan wani lamari mai hadas kamar yaki ko sallar juma'a ko sallar idi ko wata shawara lam yarhabu Ubangiji ta'ala yace ba sa kadar gaban su su tafi su shiga wani sha'an su hatta yasta'dinu sai sun nemi izininsa Ubangiji ta'ala sai ya jinjina musu yace innal ladina yasta'dinunaka lalle waɗanda suke neman izininka idan za su gusa ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasuli waɗannan su ne suke imani da Ubangijin su suke imani da manzansa akan tabbas ma'ana su ne mu'minai na gaskiya sai yace fa idza sta'adhanuka li ba'dhi sha'anihim Ubangiji ta'ala yace in sun nemi izininka domin wani sharan al'amarinsu wata bukata ta hujuru yana bukatar ya tashi ya je ya ga menene Ubangiji ta'ala yace fa idza sta'adhanuka in sun nemi izininka li ba'dhi sha'anihim ga wani sharan lamarinsu fa azalli man shi'ta min Ubangiji ta'ala yace wanda kaga dama daga cikin su bashi izini anan mafhumul mukhalafa an ce wanda kaga dama daga cikin su bashi izini wanda kaga dama kuma sai ka hana shi koda ya nemi izini to amma yau mu haka muke idan ana shawara daman kowa ya bar wayar shi a bude daga zaran an waya ta yi kara sai ka tashi ka fita ka je can kai ta waya ko wani abu ya hujuro kawai sai ka tashi ka tafi ba tare da ka nemi izini sai an bincika a ga wani baya in ba dan kana da muhimmanci ba me yasa za a gayyace ka a wannan taron an san kana da wani muhimmanci a ciki to dan haka duk lokacin da za a tattauna ya kamata a samu shugaban zama baya halatta kuma wani ya tashi dole sai da izinin shi akwai wanda zaman shi yana da muhimmanci wanda zaman shi yana da muhimmanci koda ya nemi izini to anan shugaba yana iya cewa me yasa saboda ana bukatar shi a cikin wannan tattaunawa da yake shine Ubangiji ta'ala ya ba manzansa nasisi anan yace fa azalli man shi'ta min wanda kaga dama daga cikin su ba shi izini kina wanda kaga dama kuma ka hana shi sai yace wastaghfir lahumullah nima ruka musu gafara ta Ubangijinka ma'ana ka roki Allah cewa ya gafarta musu sai yace inna Allaha ghafurur rahim domin Ubangiji ta'ala ne matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba mashiƙai ne kuma game da bayinsa mu'minai yace la taj'alu du'a ar-rasul Ubangiji ta'ala yace kada ku maida kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bainakum tsakankanin ka du'a ibadikum ba'da ya zama kaman kiran junan ku da juna a gane ko ma'ana kada mu maida kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsakanin mu ya zama to kaman kiran junan mu da juna misali sunanka Ibrahim ina iya cewa ya Ibrahim sunanka Ahmad in ce ya Ahmad to game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya halimu haka mu kama sunansa ga ya mu ce ya Muhammad sai dai mu ce ya Rasulullah ko mu ce ya Nabiyullah ko mu ce ya Abul Qasim wannan Allah yana taka ma mu'mine burki a zamanin suna raye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kada su maida kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin su ya zama kaman kiran su juna da juna kenan in za su kiraye shi dole ya zamanto akwai girmamawa a cikin kiran da za su masa su kiraye shi da laqabin da Allah ya masa su ce ya Rasulullah ko su ce ya Nabiyullah ko su ce ya Abul Qasim su kiraye shi da alkunyar shi dan haka a wannan lokaci sai waɗanda suke ma'ana mazauna ƙauyuka in sun zo su ne suke kiran shi da wannan suna su ce ya Muhammad dan haka a hadisin Jibril lokacin da ya zo hadisin da yake cewa bainama nahnu junusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata yawmi idh qala alaina rajulun shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alayhi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya muhammad yace ya Muhammad, yace ya Rasulullah ko ya Nabi Allah, ba dan komai babban da sauni domin su bado hankalinsu su yi zaton cewa irin waɗannan ƙauyawan ne waɗanda suke da tsabar wauta ya zo ya yi tambaya domin su ji wai menene zai tambaya. Dan haka ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunansa gaya ya ce ya Muhammad. Ko kuma malamai suka ce yakan iya kasancewa kafin Allah ya taka ma mu'mini bulki game da kiran shi da sunan shi, sai dai a ce ya Rasulullah ko a ce ya Nabi Allah ko a ce ya Abul Qasim. Shine anan Allah ya ce mana la taj'alu du'a ar-rasuli, kar ku mai da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bainakum, tsakanin ku ka du'a ibadikum ba'da, kamar kiran junan ku da juna. Kina yanzu za ku kiraye shi ku san yanda za ku yi, ku ce ya Rasulullah ko ku ce ya Nabi Allah ko ku ce ya Abul Qasim. Sannan ma'ana ta biyu, la taj'alu du'a ar-rasuli, kar ku mai da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake muku tsakanin ku kamar kiran junan ku da juna. Kaga idan na kiraye ka na ce wa na yi kaza, kana da ƴancin da zaka yi, kana da ƴancin da zaka yi. Amma in Allah ya kiraye mu cewa mu yi kaza ko manzon shi, to ya zama wajibi. Kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama wajibi akan mu hansa. Sai ya ce qadiya anallahu alladhina yatasalluna minkum liwaza, tabbas ubangiji ta'ala na da sanin waɗanda suke zarewa daga cikin ku liwazan afake, wanda in ana taro sai kaga su kawai jimawa. An gane ko? Sai kaga mutum ya zare ba san ba lokacin da ya fita. To wannan munafikai wanda ake zaune da su a wannan lokaci, in ana taro kawai sai kaga mutum ya zare, ba a tantance ba kawai daga an waiwaya sai a gaba shi babu alamar shi. To irin waɗannan wanda in ana taro suke zarewa, su ne a nan Ubangiji ta'ala yake musu kashidin cewa yana sane da su. Shi ne ya ce qadiya alamullahu alladhina yatasalluna minkum liwaza, tabbas Ubangiji ta'ala na da sanin waɗanda suke zarewa daga cikin ku liwazan afake, wanda ba tare da an sani sai su tashi su fita. Sai ya ce fali hadharil ladina yukhalifuna an amrihi, waɗanda suke saɓawa game da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ka ce game da lamarinsa, abinda ya ce a yi ko a dena, Ubangiji ta'ala ya ce su kiyayi kansu. An gane ku? Su ji tsoron an tusibahum fitnatun, kar wata fitina wato ta same su, aw yusibahum azabun alim, wato ko kuma wata azaba wadda take mai tsanani. Nan ka shedi da barazana ne Ubangiji ta'ala yake mana game da saba lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana duk waɗanda suke saba lamarinsa, ma'ana umarninsa cewa a yi kaza ko a dena kaza, Ubangiji ta'ala ya ce su kiyayi kansu. An tusibahum fitnatun, kada wata fitina ta same su. Mujahid ibn Jabal, Allah ya ji kansa, ya ce bala'i da musiba tun a nan duniya, aw yusibahum azabun alim, ko kuma azaba wanda take ma'abuciyar dadi. Ya ishe mu misali mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waɗanda manzon Allah ya zaba mutum 40, wannan halbin kibiya ya shugabantar da Abdullahi ibn Jubair a kansu, ya jera su a kan wani dutse a ranar yakin Uhud. Manzon Allah ya ce ku tabbata a wannan ku, kar ku gushe, ko da kun ga tamkar wasu tsuntsaye suna saukowa daga sama suna wartamu, manzon Allah ya ce kar wanda ya gusa daga mahallin da na aje shi. Manzon Allah ya faɗa musu haka ya nanata musu. To a farkon yaki sai Allah ya ba mu'minai galaba akan kafirai, aka sa kafirai gaba ana saran su. An gane ya ce walaqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi'idhni, tabbas Allah ya gaskata muku alkawalin da ya alkawalinsa da ya muku. Idh tahussunahum, lokacin da kuke fatattakas bi iznihi, da nihin Ubangijin. A farkon yaki mu'minai suka sa kafirai gaba suna fatattakas, to aka ringa kwasar ganima. Su waɗanda suke kan dutse suka ga an fatattaki kafirai, suka ce a me za mu yi, bari mu sauko mu taya ƴan uwanmu kwasar ganima. Abdullahi ibn Jubair ya ce kar ku manta alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana cewa kar mu gushe wannan mahali. Suka ce a mu sauka za mu yi mu taya su tattara ganima. Suka sauko, iya waɗanda suka rage ba su wuce mutum goma da shi shugaban nasu. a lokacin nan Khalid ibn al-Walid a matsayin komandan shi na kafiran Qurayshawa sai ya zagayo ta bayan dutse waɗanda suka rage akan dutsen gaba ɗaya ya gama da su sannan ya sayo kuma waɗannan mu'minai gaba aka ringa fitattakas shine Allah ya ce hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbu minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin in tusiduna wa la tad'una 'ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu 'ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun to a lokacin nan aka sayo su gaba aka ringa fatattaka su sai da mutum 70 daga cikin sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu shahada ta ina wannan musiba ya same su ta kasancewar saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya faɗa awalamma asabatukum musibatu kada asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum Ubangiji ta'ala ya ce awalamma asabatukum musibatu ku tunda lokacin da musiba ta same ku shine fatattakar da aka muku a ranar Uhud wanda kada asabtum mithlaiha musibar ta same ku game da abokan gaba ku kun samu dinkin ta domin kun kashe mutum 70 a ranar yakin Badar kuma kun ribace 70 qultum anna hadha kuka ringa fada ta ina wannan musiba ta same ku Ubangiji ta'ala ya ce qul huwa min indi anfusikum ce da su min inda anfusikum ta wajen kawo nan ku ne kuka shanyo ma kawo nan wa ma asabaka min sayyati fa min nafsik wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da yake samu ku na musiba bai same ku ba face a sababin abin da hannayen ku suka gabatar kaga manzanci ya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da suka yi ubangiji ta'ala ya dinke su da wannan musiba da wannan da bala'i yadda aka kashe mutum 70 to dan haka shine yace an tusiba hum fitnatun kada wata musiba ta fitina ta same su shine bala'i da musiba tun a nan duniya aw yusiba kuma azabun adim ko kuma azaba ma abuciyar rai sai yace ala ku saurara inna lillahi ma fis samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai na Allah ne halittarsa ce mulkin sa ne kuma gaba ɗaya bayan sa ne sai yace qad ya'lamu ma antum alayhi tabbas ubangiji ta'ala na da sanin ma antum alayhi abinda kuke kai na alkhairi ko sharri duk halin da muke kai ubangiji ta'ala yana sanar da shi wa yawma yurja'una ilayhi a ranar da ake mayar da bayi zuwa gare shi fayunabbi'uhum bima amilu ubangiji ta'ala zai ba su labari game da duk abinda suka aikata a rayuwarsu ta duniya ɗaya bayan ɗaya sai ce wallahu bi kulli shay'in alim domin ubangiji ta'ala masani ne game da dukkan komai babu wani abu wanda ke boyuwa gare shi anan muka zo ƙarshen wannan sura da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك